Sashen Hausa murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masarar rubarkan mu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarki Lahashin Gumal tare da Bam Kalama Sigarba da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 10 ga watan Agusta na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga karin labarai.
Kusar filu da alamar zuwa yanzu haɗin gwiwar sojojin Amurka da ke Afghanistan da na sojojin gwamnatin ƙasar ya kasa taka burki ma mayakan Taliban. Jiya Litinin, ɗan jam'iyyar Democrat a majalisar dattawan Amurka sun gabatar da wani kuduri na inganta lafiya da kuma rayuwar jama'a. Sannan Amurka tare da haɗin gwiwar Burtaniya da Canada sun kakaba sabon takunkumi ga ƙasar Belarus jiya Litinin.
Kanan labaran kenan aka saurara. Yau Talata, yau ne ranar farko cikin shekarar Musulunci.
Zaman ka musulmi kana aza abubuwan ka bisa dubani shekarar Musulunci? Gaskiya gaskiya kenan, saboda kaga ni ina aikin gwamnati. To mai yawanci dan abin da aka bani ga wata-watan da aka bani shi watan Turawa na. So shi ne ka kira.
Haka kuma za a ji cewa rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta ce tana aikin ta ba sani ba sabo. Tare da yin kira ga al'umma.
Dan Allah ina roƙonku, in wani abu ya faru kamar an kawo muku hari na, ku maza ku ga jama'an tsaro, kada ku dauki doka a hannunku.
Sai aka kasance da mu cikin shirin kamar kowace ranar Talata, muna tafiya da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafa Sakkwato zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Ga dukkan alamu hatta haɗin gwiwar matukar ƙarfin sojin Amurka da na jami'an tsaron ƙasar Afghanistan zuwa yanzu ya kasa taka burki ma mayakan Taliban a Afghanistan, waɗanda ke ci gaba da fatattakar sojojin gwamnati mafiya ingantattun makamai da kuma yawan gaske a wani ƙoƙari na mallakar ƙasar da yaƙi ya daɗe ta. Jiya Litini, jami'an gwamnatin Amurka sun bayyana halin da ake ciki a ƙasar ta Afghanistan da abun damuwa matuƙa. Suna masu nuni da yadda Taliban ta yi ta kwace hedkwatocin larduna har biyar cikin sa'o'i 72, al'amarin da bai faru da rashin sanin manya a hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ba. A tabakin sakataren yada labaran Pentagon John Kirby, Afghanistan bata kama hanya mai kyau ba. Yana mai cewa sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya damu kamar sauran al'ummar duniya. Jiya Litini, 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dattawan Amurka sun gabatar da wani gagarumin kuduri na inganta lafiyar jama'a, wanda zai faɗaɗa sassan da gwamnatin ƙasar ke taka rawa wajen inganta rayuwar miliyoyin Amurkawa. Shirin a hukumance ya kunshi da dama daga cikin irin alƙawuran da shugaba Joe Biden ya yi lokacin yakin neman zaɓe na shekara ta 2020 na baiwa matalauta damar shiga sahun Amurkawa masu tsaka-tsakin ƙarfin tattalin arziki. A lokaci guda kuma zai faɗaɗa irin hidindumun da gwamnati ke yi wa jama'a a ƙarƙashin shirye-shiryen da ake da su yanzu da kuma sabbin da za a ƙirƙiro. Kudirin zai tanaji bayar da ilimi na bai ɗaya kyauta ga yara ƙanana 'yan shekaru 3 zuwa 4 gabanin soma makarantar ƙananan yara ta kindergarten, da kuma karatu kyauta na tsawon shekaru 2 a kwalejojin al'umma ga waɗanda suka kammala manyan makarantu na high school. Ga Amurkawan da suka manyanta kuwa, kudirin ya tanaji kashe ƙarin kuɗi wajen inganta rayuwarsu ta yadda gwamnati za ta ɗau nauyin karo na farko na buƙatar gilashin gani, haƙuran roba da kuma na'urar inganta ji. Amurka tare da haɗin gwiwar Burtaniya da Canada sun kakaba sabon takunkumi ga ƙasar Belarus jiya Litini, ranar da aka cika shekara guda da fara zanga-zanga a wannan ƙasar ta gabashin Turai kan zaben da mutane da dama ke ganin an tafka magudi ciki. Tun bayan fara zanga-zangar, shugaban ƙasar ta Belarus Alexander Lukashenko ya ɗau tsauraran matakai kan masu zanga-zangar lumana da kuma 'yan adawar siyasa. A maimakon ta girmama abin da mutanen Belarus ke so ƙiri-ƙiri, sai kawai gwamnatin Lukashenko ta shiga yin magudin zaɓe, ta biyo bayan hakan da munanan matakan murƙushe masu ra'ayin da ya saba nata, a cewar shugaban Amurka Joe Biden a wata takardar bayani.
yanzu ma kadan brandy sake da harin labari amma kafin nan yau talata ranar 10 ga watan agusta ita ce rana 1 ga watan muharram wata na farko a tsarin shekarar musulunci wanda ke nuna farawar shekarar 1443 bayan hijira daga Sokoto Muhammad Nasu ya duba mana wannan batu
kamkar kalandar Gregorian wanda ake kira Gregorian calendar a turance wanda ta kunshi wata 12 farawa daga Janairu zuwa Disamba ita ma kalanda ko kuma shekarar musulunci ta kunshi wata 12 farawa daga watan Muharram zuwa Zulhijja sai dai bambanci shine watannin kalandar musulunci ana iya ganin su a sararin samaniya kuma so ma kidayar wata ya ta'allaka ga ganin jinjirin wata inda watan zai kwana 29 ko 30 sabanin ta Gregorian wanda ke da kwanaki 30 ko 31 da ma watan Fabrairu wanda ke kwana 28 ko 29 abinda yasa shekarar ta Gregorian tafi shekarar musulunci tsawon kwanaki akasari kasashen duniya sun karkata ga amfani da kalandar Gregorian wajen tafiyar da al'amuran yau da kullun sai dai kuma akwai wasu kasashe na musulmi da ake amfani da kalandar ta musulunci na zanta da wasu musulmi akan tasirin kalandar musulunci a gunsu
sunana Musa Obandawaki
zaman ka musulmi kana aza abubuwan ka bisa ga tsarin shekarar musulunci
gaskiya a gaskiya kenan saboda kaga ni ina aikin gwamnati to mai yawanci dan abin da aka bani ga wata watan da aka bani shi watan turawa na so shi nika kira
sunana Umaru Mursalin nama dangi shine local government dan Burundi
ka taba shirye yin wani abu ga shekara kai amfani da shekarar musulunci
gaskiya na taba abubuwa zuwa ga ibada ta ne ba dangane daga wani buki haka ba na baka zan samu lokaci wani dare wanda zai waro ni samu su addu'o'i ne da salati da astagfari masu muhimmanci
Umar Allah da ado ikon Allah to ni dai a gaskiya abubuwan a lokaci na kan manta ko kuma sai escape din mind ina sai dai lokaci na kan dan kokari na daidaita al'amura na rayuwa
duk da karamcin kulawa da wasu ke baiwa kalandar ta musulunci malamai sun ce tana da tasiri sosai Dr. Mustafa Sira Tahiru malami addinin musulunci ne a Najeriya
ina son haɗin kan musulmi duk duniya zaka tarar da musulmi gaba ɗaya suna amfani da kalanda guda abin da kwanan wata musulunci a nan Najeriya shine kwanan musulunci wata ƙasa san dukkan abubuwan da ke gudana na al'amura na musulmi suna tafiya daidai da kalandar musulunci kuma misali in muka dibi alamar aikin hajji sai da bakar aikin hajji ana yi ne cikin watan 10 na kalandar turawa wato October wato November wato December wato Hajjawari ma
yanzu ga dukkanin lamura ana amfani ne da watannin Gregorian kamar ranakun da ake kebewa na hutu a shekara koda kuwa hutun ya shafi wani aiki na musulunci to ya za a iya samun sauyin wannan lamarin domin kalandar musulunci ta yi tasiri Muhammad Lawal Medoki yana cikin masu fafatuka akan girmamawa da kuma yin aiki da kalandar musulunci a Najeriya.
Inda yana yiwuwa ma gwamnatoci su dawo su rinka biyan albashi da irin tsarin ta za a ga kowa ya kula da irin wannan in an kai dole.
A wasu yankuna na musulmi duk da yake ana amfani da kalandar ta Gregorian haka ma ana guama kalandar musulunci kamar a makarantu ko a kafafen yaɗa labarai duk da yana ƙara samar da tasiri ga shekarar ta musulunci. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir har yanzu da kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Ibrahim ya dawo da ƙarshen labarai.
Rundunar sojin Amurka za ta buƙaci sojoji su yi allurar rigakafin cutar COVID-19 zuwa tsakiyar watan Satumba. A wata takardar da ya tura wa sojojin, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce zai buƙaci amincewar shugaba Joe Biden don sa yin rigakafin zama wajibi zuwa tsakiyar watan Satumba, ko kuma da zarar hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta Amurka FDA a taƙaice ta bayar da izini na ƙarshe na amfani da rigakafin Pfizer. Wanda duk ya zo na farko a cewar sa takardar ta yi kira ga sojojin da su shirya ma wannan bukatar sannan Austin ya kara da cewa ba zan yi jinkiri wajen saurin daukar mataki ko kuma baiwa shugaban kasa wata shawara ta daban ba muddin naga akwai bukatar yin hakan a wata takardar bayani ta jiya Litini Biden ya ce yana matukar goyon bayan sakon na Austin sannan ya ce yin rigakafi zai sa sojojin mu su kasance cikin koshin lafiya su fi kare iyalansu kuma hakan zai sa sojojin mu su kasance cikin shiri don gudanar da aiki a ko'ina a duniya. Jiya Litini kasar Canada ta sake bude kan iyakarta da Amurka ga 'yan kasashen waɗanda suka yi allurar rigakafi saboda tafiye-tafiye waɗanda ba ma na dole ba karo na farko da Amurkawa za su iya yin hakan tun daga watan Maris na shekara ta 2020 a ƙarƙashin wannan tsarin baya ga rubuta takardar buƙatar yin hakan sai kuma matafiya sun gabatar da shaidar yin cikakken rigakafi da irin allurar da ma'aikatar lafiyar ƙasar ta amince da ita da kuma shaidar ba a dauke da cutar COVID-19 a gwajin da aka yi cikin tsawon sa'o'i 72 da suka gabata ana iya sauke manhajar rubuta buƙatar a wayar salula kafar labarai ta Associated Press ta ce a yayin da hukumar kula da kan iyakar Canada bata ce ga yawan mutanen da take kyautata zaton za su zo daga Amurka ba shi kan wani kamfanin Amurka da kan yi gwajin corona ya kun bayar da sakamako a ranar ya ce irin ayyukan da yake yi sun ninku har fiye da sau uku a ƴan makonnin nan a ƙarshe bayan gamawa da gasar Olympic ta bazarar sama da aka yi a Tokyo yan rajin yancin dan adam na shirin takura kamfanonin da suka daddauki nauyin fannoni masu tsada na gasar Olympic ta lokacin sanyin winter ta shekara ta 2022 wadda za a yi a birnin Beijing na kasar China yan rajin na buƙatar cewa shugabannin manyan kamfanonin su faɗi dalilan su na goyon bayan wata hidimar da a cewar su za a yi amfani da ita ne wajen dauki hankalin duniya daga tauye yancin dan adam da ake kan yi a fadin kasar China gwamnatocin kasashe da dama ciki har da Amurka na cewa yadda gwamnatin China ke yi wa al'ummar yugo da ke yankin Xinjiang na yammacin kasar kamar darkame su a sansanoni da dirka musu sinadaran hana haihuwa tamkar kisar kare dangi ce
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, rundunar ta musamman da ke aikin wanzar da zaman lafiya a jihar Filato ta nemi agajin al'umma da muhimman bayanai da kaucewa daukar doka a hannu. Wakilin sashen Hausa Zainab Babaji ta hado mana da wannan rahoton.
Rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta ce za ta ci gaba da gudanar da aikin ta na samar da tsaro ba tare da sani ko sabo ko nuna wariyan kabila addini ko jinsi ba. Komandan rundunar Operation Safe Haven wanda shine kuma ke jagorantar runduna ta uku da ke Jos, Major General Ibrahim Ali ya bayyana haka ne a lokacin da ya kai ziyarar jaje da bada tallafi a yankunan da aka kashe mutane aka kuma kone musu gidaje a kananan hukumomin Basa da Riyom a nan jihar Plateau.
Dan Allah ina roƙonku in wani abu ya faru kamar an kawo muku hari na ku yi maza ku ga jama'an tsaro. Kada ku dauki doka a hannunku saboda hakan ne muke samun matsaloli abin baya karewa zamu ga cewa mun kwatanta adalci mun nuna gaskiya daidai gwargwado kuma da Allah ina roƙonku a rika yin sulhu sai da hakuri zamu cimma burinmu shine zamu samu zaman lafiya a Plateau
Komandan wanda ya gana da rundunar da ke samar da tsaro a tsaunin Tamborok da ke yankin Gana wuri a karamar hukumar Riyom ya kuma umarci jami'an tsaron da su aiwatar da dokar harbe duk wanda suka samu dauke da makami ba tare da izini ba. Basaraken Irigwe, Brangwe Irigwe, Reverend Ronku Aka ya ce burinsa shine dukkan al'ummomin da suka gudu daga yankin su dawo don ci gaba da zaman lafiya.
Mutane ko ne iri kabila nawa ne in sai ke ba shi da jama'a ai ba ya sarautan komi to ni ina so kwado kowa ina kokari ne mutane na da sun bar garin nan ban ce dilili ba su dawo ina fata zuwa jiya nan zai kawo zaman lafiya zai sa mutane na su dawo kowa da kowa
a kauyen Bay da ke karamar hukumar Riyom Reverend Sunday Maisaje ya yi fatar zaman lafiya ne don su ma sojoji su huta
Alan da zunda kuna shigowa yara suna gudu eh soja sun shiga nace wayannan soja sun zo a in peace ne wayansu sojojin ma wayansu sun yi shekaru ba su ga iyalinsu ba so su gan cewa salama ta kasance ina addu'a cewa zuwa nan zai daida kawo babban salama a wannan kasan kuma jihar Plateau za ta kwana lafiya
a kauyen Maraban dare shugaban Fulani Arda Yau Idris ya bada tabbacin cewa ba za a sake samun matsala a yankin su da kabilar Irigwe ba
fadan nan ta wuce kenan ta faru ta kare insha Allah kuma yanda ka tura jami'an tsaron ka zuwa cikin wannan wurin mu ma a haka muke roƙon ka ka turo mana namu wanda za su dan duba mu anan da mu da dukiyoyin mu da iyalan mu da muke tare da su anan
shi ma arda wada waziri ya ji hankalin matasa ne kansu guji daukan doka a hannun su
ba ma son daukan doka a hannu kwata 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 kuma wanda ya dauki shanunsa ya sa a cikin gona irgoni ban yafe mashi ba har abada ban yafe ba ba na so zalunci ba na so zalunci
rundunar da ta raba waɗanda rikicin ya shafa kayayyakin abinci barguna da tabarmai Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
a gai da Zainab Babaji wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu da VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafakan mu na yanar gizo voahouse.com domin sake jin wannan shirin kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata yanzu kuma sai shirin mu na gaba
saka mai wuya
sunana Ibrahim Muhammad Duguri daga majalisar malamai ta FCT Abuja Nigeria
in ka dubi tarihin Nigeria akwai wani wanda ya ayyana cewa tun farkon samun yancin kasa cewa shi ya balle ya yanke yana bukatar kasar kansa wato jamhuriyar kansa ana ce masa Baro dan kudu ne suka kama shi aka hukunta shi hukuncin kisa kenan kaga duk wanda suke cewa suna bukatar warewa kasar Sudan ta ishe su abun lura a lokacin da John Garang yake raye tun daga zamanin Umar har zuwa ainihin zamanin Sadiqul Mahdi har zuwa zamanin Ahmad Umar Al-Bashir an yi yaki akalla tsawon shekaru 21 yakin ba sa su a kasar Sudan dan kudancin Sudan suna bukatar a raba su da arewacin Sudan to waɗanda aka kashe daga shekara ta 2011 bayan sun samu yancin kansu zuwa yanzu shekara ta 2021 da nake magana sun fi waɗanda suka mutu a lokacin yakin ba sa su
sunana Abdullahi Bananau shugaban kungiyar jama'a a tsarin bidiya wai ta mutu sunna ana raba kasa ne idan an ga cewa kasan nan zamar ba zai yiwu ba sai a zauna akan teburi a tattauna kuma a dauki matakin cewa to wannan hadakar mu ko zaman mu ko tarayyar mu ba zai yiwu ba saboda dalilai da kaza ku ku dauki yankin ku mu dauki yankin mu amma mu rabu cikin zaman lafiya da walwala matakan da waɗansu sashi na wannan kungiyar kabilar Igbo suna IPOB suka dauka na kokarin cin zarafin yan arewa to abin tambaya nan yan arewan su ne suka hana raba kasar ko yan arewan su suke mallakar kasan in dai ba so ake yi a tashin hankali ba babu dalilin da zaka kebe wasu jinsi ko wasu yanki kace su zaka yaka
jama'a barkanku da wannan lokaci muna fatan kuna nan kallo kamar da muke a nan Washington DC idan abun a ce an bayo inyamuri abin da suke nema ne na kasar su ta bayafara ya za su yi da gagarumin arzikin da suka tara a arewacin Najeriya da wasu sassana Najeriya don kamar manyan gine-gine kamfuna masana'antu shaguna da dai sauransu za su fasa nan ne ko kuma ya za su yi da su ne sannan kuma suna da isasshiyar kasar ma da za ta dauki duk wannan arzikin da suka tara a wasu sassana Najeriya a cikin sabuwar kasar ta su idan an ba su ita din ba da bayan haka ya Najeriya za ta yi da inyamuran nan da ke kirarin cewa ai su inyamuran arewa ne sannan nan suka tashi na aka haife su nan suka girma nan suka sani ba su san ko ina ba sai nan wannan na daga cikin abubuwan da zamu tattauna a shirin mu na yau tare da Nasiru Adamu kai wanda ya shirya muhawara tsakanin Nasiru Zaharuddin da Yusha Waliyu malamai bismillah
bangaren nan nasu na kudu maso gabas ai ba su ne ke da mai ba bai fi jiha ɗaya ba a cikin jihohin su wanda ke da mai kudu maso gabas kuma idan ka dauki maganar albarkatun kasa akwai abin da ake kira Benue Trough wanda irin gas din da yake kwanci a gurin ma ba ma man fetur ba yafi na kasar Ukraine kusan yafi kowanne yawa ma a duniya a yanzu maganar da ake ciki to amma saboda irin tashin-tashina da tashin hankali da ake tayi a wannan bangare an kasa ma fara tono waɗannan abubuwan kuma inda zaka gane cewa akwai wannan mai da wannan gas a wannan wuri ai ga makwabtan mu Chad da Niger kaga duk suna da mai kuma duk hanya ɗaya ce saboda haka kaga akwai mai a kwance a wannan wurin tun daga Lake Chad inda yake jihar Borno aka gangaro zuwa su Gombe har zuwa Benue akwai mai
ma na so rarrajin ka mu kuma wajen yusho wata kila yusho na ga yana neman yin magana shin idan aka ce mutanen Igbo su tafi ya nuna Najeriya za ta zama tsakanin yankin arewa da yankin kudu maso yamma na Yarbawa kenan
a ai zai zama kawai ita kasar Biafra idan ka dubi taswirar da aka zana tunda su dai mutanen kudu maso kudu sun ce su ba sa ciki to za ta zama kamar wata kasar Gambia a cikin Senegal sai dai inda Gambia ta fi su shine tana da ruwa su kuwa ba su da ruwa to idan aka yi ba karamin rufe kansu za su yi ba saboda su fita daga nan sai dai inda jirgin sama za su hawo kuma duk sanda za su fita sai sun biya kudin tsallaka kasa zuwa kasa ko da yake yanda mutane suke dauka cewa idan aka ce su koma Biafra to za su koma Biafra amma saboda su ne za su zama kasa ta 16 a wato tarayyar Afirka ta yamma ECOWAS to kaga dama ai wannan protocol na ECOWAS kowane dan kasar ECOWAS zai iya shiga kowace kasa ba sai da visa ba kamar yadda mutane anan suke ganin ayin sun tafi sai sun yi visa za su shigo Najeriya to kaga su ne za su zama kasa ta 16 to shigowar su Najeriya din nan sai dai za su ba kayayyakin da suke da shi anan za a samu matsala kwarai da gaske ya za a yi ba dai za su iya daukar gini su tafi da shi ba kuma a can in sun koma din ma ba su da kasar da za ta ishe su tunda mutum miliyan 20 ko miliyan 30 za su koma inda mutum miliyan 9 ko 10 suke zaune a yanzu kaga akwai bala'i da yawa da zai faru
amma wannan nasu wata kila bai ji wasu ai sun yi taro a arewa sun ce su inyamuran ko ibun arewa bane dan haka ko an yi biya fara za su ci gaba da zama a yankin ku yi shoba kaji
to an shi mu ke ta kokarin dai a dai dinke barakan saboda akwai ai Hausawa ƴan uwa na ƴan uwanka haihuwan Ibadan haihuwan Lagos haihuwan Oguta haihuwan Innewi duk akwai su amma babban maganar da ake ka dan tafi maganar referendum da ake a kasashe kwanan nan mun ga abin da ya kwashe tsakanin a Spain tsakanin Barcelona da yankin Spain mun ga yanda aka kare a hasali ma jiye nan ne ake yafe ma waɗanda suke wannan tawaye an dai dawo dai an zama kasa ɗaya ita zama irin wannan na tarayyan kullun za ta kaman zaman aure ne kullun za ta zo da irin nata lalura amma idan kullun ka gane waye ya zo da ita sannan kuma me ya kamata a yi abinda duk ake magana wannan yanki na arewa arzikin da ke cikin sa ba yankin da ke da arzikin da arewa ke da shi yanda ake fara gane arziki shine da yawan mutane bayan yawan mutane da hajikancin su na ukun su kuma da irin abinda suka dauka aikin gwamnatin na mutanen arewa nawa ne wanda suka fi yawa aikin gwamnatin tarayya mutanen jihar Imo ne nawa ne duka mutanen jihar Imo saboda haka duka ma'aikatan yau in an ce maka a zo a yi wannan irin kuri'ar sa referendum din saka sha mamaki in ya muri zai raina kanshi saboda waɗanda ke amfana da Najeriya daga cikinsu sun fi waɗanda Hausawa ko mutanen arewa ke amfana a cikinta sannan kuma abinda ya samu ka tsaya-tsayin daka ita wannan ƙasa mai suna Najeriya ƙasa abinda take a ciki inda malam ya faɗa cewa man fetur da gas tun daga Nacchad abinda ya ɗauko ne ana kiran shi Gongola Basin sannan sai Benue Tube wannan yanki da aka yi taswirarsa da irin arzikin da yake wuri akwai wani seismologist mutumin Morocco wanda muke aiki sai da ya ce ya taba ne ce Nigeria fool a saboda irin bayanan da aka samu daga seismic test da aka yi waɗanda ya bayyana musu a ilimin su to kaga irin waɗannan abubuwa makaddan arewa ya dauka wai dan an ce ana kowaye zai mishi gorin Najeriya ya masa kasar sa ce bai isa ya kwace masa visa ba sannan kuma ita wannan Najeriya a yanda muke tafiya da ita dinnan mutanen arewa ne ya kamata su ba mara da kunya a rike arzikin saboda idan muka rike arzikin mu zamu samu ayyukan yi ba mun samu ayyukan yi wannan abin da ake magana zai zama na cewa kaman kana cikin tsakiyar Europe ne amma kai dan Jamus ne
yau wato mana Nasiru Rahardin kamar yadda shi Shau ya faɗa wata kila ban san ko kuna da sabanin ra'ayi ba a wannan lokacin da kungiyar masu dillancin abinci zuwa kudu suka yi yajin aikin kai abinci sai wasu suka dinga zullewa cikin yan arewa suna kaiwa abincin kudu wasu ma sun yi kokari su yi amfani da jiragen sama ma su kai abincin kudu saboda su samu riba ya nuna kenan yankin arewa na bukatar kudu a ta abubuwa da daman gaske
yankin arewa na bukatar kudu, yankin kudu ma na bukatar arewa, amma yana bukatar kudu idan babu cuta, ba cutarwa. To amma zaman da ake yanzu, zaman da wato za a kama dan arewa a kashe shi a kudu, ba wanda zai ce komai ba abinda za a yi, ai shine babban abin da yake tayarwa da shugabannin arewa hankali. Saboda me? Saboda anan arewa kowa zai sakata ya wala ko daga ina kake, amma su a can babu yanda za a dan arewa ya je kore shi cikin tsangwama yake, ana korarsa, ana hana shi duk wani abin da ya kamata ya samu a matsayinsa na dan Najeriya. Ya zama wanda ake kira sa da classism ma a wannan gurin, ba ma sakan class ba. To wannan shine abubuwan da suke ta sa mutanen arewa tun suna lallabawa, ana lallabawa a zauna tare, a zauna tare da tura ta kai bango, mutane suka fara fitowa suna cewa ai ko ya kamata mutanen nan inda gaske suke to su koma inda za su fito. Kuma ana faɗa haka shine ka fara ganin mutanen suna ta fitowa, kuma yanzu ana ta bada hakuri. Har Chief Emmanuel Ewanyawu ya fito yanzu ya ce mutanen Hausawa ko mutanen arewa da aka yi wa ta'adi a kudu maso gabashin Najeriya su gaya masa irin ta'adin da aka yi musu, a faɗi irin kuɗin da ya kamata a biya diya, kuma shi zai kokari ya wuce gaba su tattara wannan kuɗi a biya mutane diya domin a ci gaba da zama tare.
Wato Malam Nasiru Zaharuddin, abinda aka fi ma dubawa kan wannan lamari shin Najeriya ina ne Najeriya yanzu? Misali su waye ne suke imani da ci gaba da kasancewar kasar nan a matsayinta na Najeriya? Mutanen jihohin arewa mai nisa ne, mutanen wannan yanki na arewa ta tsakiya ne da su ma suke cewa akwai kananan kabilu an basu a baya, ko kuma mutanen yankin Yarbawa da wani lokacin ake cewa kasa ce ta oduduwa?
To ai yadda da Najeriya ne yasa kaga waɗannan ethnic nationalities kowa na so ya tabbatar da zamansa a cikin ƙasar, kuma su suna ganin saboda ita yanzu haka a Najeriya su suna gwamnati ta fi kowa ba da aiki, gwamnati kusan ita take yin komai a ƙasar nan. Saboda haka suna ganin karɓar gwamnati, mutuminsu ya zama shugaban ƙasa, shi ne zai sa su kuma yankunansu da mutanensu su samu wani abu. Ko da yake idan ka dubi abubuwan da suka faru tun da shugaba Buhari ya zama shugaban Najeriya, za mu ce jihar arewa ko kuma jihohin arewa shi baya ma suka yi ba ma ci gaba ba. Shi yasa wasu mutane kwanan nan naji sun fito suna cewa to su mai shugabancin nan ma yake kara musu. Kuma duk wannan wato turza-turza da ake yi fa maganar shugabancin nan ne shekarar 2023 da ta taho, shine kowa yake kokari ya wasa wutsarsa yana neman ta inda zai yanki Najeriya nan. To wannan shine abin da yasa kaga abubuwan da sun yi sama yanzu kowa ya kuhula yana cewa shi zai koma kaza, shi kuma zai koma kasar su, ko kuma su ne wane wanda da duk ba wannan. Amma yau a ce an samu dan inyamuri ya zama shugaban Najeriya, ba za ka ƙara jin ana maganar Biafra ba.
Ga shi kuma da mutumin shiri ɗaya da ya rage mana, wanda idan mun dawo zai kai mu ga tattauna batun Twitter da kuma rikicin da ta yi kwanakin baya da kasar, amma musamman za mu dubi kalamin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi cin kwanakin baya da yake cewa zai dinga magana da wani harshe da mutanen da ke neman ta da zaune tsaye a Najeriya za su fahimta, ko me yake nufi da wannan? Sannan su inyamurai ashe ba su karu da tarihin demokuraɗiyya na Najeriya ba, musamman abin da ya faru tsakanin MK Abiola da Bashir Tofa a shekarun baya da suka wuce? Sai a dakace mu a shiri mai zuwa yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya da bakin su Nasiru Zaharuddin da kuma Shu Aliyu, ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington. Sai anjima.
Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaici.
Da dukkan alamu hatta haɗin gwiwar matuƙar ƙarfin sojin Amurka da na jami'an tsaron ƙasar Afghanistan zuwa yanzu ya kasa taka birki ma mayakan Taliban a Afghanistan, waɗanda ke ci gaba da fatattakar sojojin gwamnati mafiya ingantattun makamai da kuma yawan gaske. Jiya Litinin, ɗan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dattawan Amurka sun gabatar da wani gagarumin kujiri na inganta lafiyar jama'a, wanda zai fadada sassan da gwamnatin kasar ke taka rawa wajen inganta rayuwar miliyoyin Amurkawa.
Masu raro, anan muke a ƙarshen shirin namu ne yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku zo su abokan aiki mu dauki da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin da zai zo muku da karfe 8 wannan safiya. Domin sauraron shirye-shiryen mu za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahouse.com. Yanzu Amaruddin Ibrahim Kalamu Sigarba da ita ne gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Mr. Phil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC.